Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To, masu sauraron mu, sai amana aikin gafara, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat ɗan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin.
Za ka ga Najeriya kullun kayanta a baya yake, in ka kwatanta su da ƙasashe irin su Ghana da su South Africa ko nan Benin.
To, ko da me Najeriya ke ɗari-ɗari wajen rattaba hannu kan tsarin cinikayyar bai ɗaya? To, kun ji wannan bayanin kamar yadda ya gabata saboda tangarɗin da muka samu a Nijar kuma. Daga yanzu sai babban asibitin ƙasa da ke Yamai ya tabbatar da buƙatar kai jami'i waje kafin a kai shi, ko da menene?
Magabata, in ma ciwon kai gare ka sai horan shi, in ciwon ciki gare ka sai turai.
To, sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi game da kuɗaɗen da ake biyan 'yan majalisu a dukkanin matakai. A matsayin albashi ko alawus, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-6-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni a taƙaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Hukumar tsaro da haɗin kan ƙasashen Turai OSCE ta tabbatar da cewa an gudanar da zaben shugaban ƙasar Rasha a cikin tsanaki da adalci, amma ta lura da cewa ba a baiwa mutanen ƙasar zaɓi mai yawa ba na mutanen da za su iya zaɓa. Wakilan da hukumar ta tura don su yi nazarin zaben sun dawo mata da rahoton da ke cewa yayin da aka yi ta ƙarfafawa mutane su fito su jefa ƙuri'a, kuma suka fito ɗin, sai dai takaitawar da aka yi na 'yancin al'umma da kuma ƙayyade yawan 'yan takara sun takurawa zaben da yake ba masu jayayya da yawa a cikinsa. Yanzu haka dai duk alamu na nuna cewa shugaban Rasha ɗin na yanzu Vladimir Putin ya kama hanyar samun nasara akan wasu abokan takararsa su 7 da suka tsaya zaben shugaban ƙasar. Shugaba Putin ya yi wa dubban magoya bayansa jawabi a birnin Moscow, inda ya gode musu kan jefa masa ƙuri'a. Da aka tambaye shi ko zai sake neman ƙarin wa'adin shugabanci a zaben shekarar 2030, Putin ɗan shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan maganar banza ce. Kuna zaton zan zauna a nan har sai na shekara 100 ne? Wani babban lauya a fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken nan Robert Mueller daga aikinsa. Duk kuwa da ƙorafe-ƙorafen da shi Trump ya yi a dandalinsa na Twitter, inda yake zargin jami'in da cewa yana cusa san rai na siyasa a binciken da yake gudanarwa. Lauyan Ty Cobb ya ce duk da maganganun da hasashen da kafofin watsa labarai suka shayi kan wannan lamari, Fadar White House ba ta da wani ƙuduri na ganin bayan babban jami'in binciken Robert Mueller. Trump dai ya zargi Mueller da cewa yana nuna san rai na siyasa a bincike da yake gudanarwa na ƙoƙarin gano alaƙar Rasha da zaben da aka yi a Amurka a shekarar 2016, da kuma ko akwai wani yunƙuri da shi shugaba Trump yake na kawo cikas a cikin yadda ake tafiyar da binciken. Trump ya ce yana mamakin ko me yasa Mueller yake da riƙaƙƙun 'yan jam'iyyar Democrats guda 13 da wasu hamshaƙan magoya bayan Hillary, amma ba ɗan jam'iyyar Republican ko ɗaya a cikin 'yan kwamitin binciken nasa. Sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa Trump ya kasa lura da cewa hatta shi kansa Mueller ɗin ya yi rijista ne a matsayin ɗan jam'iyyar Republican. Kurdawan Siriya na barazanar so makai sababbin hare-hare akan dakarun Turkiya da kawayensu na Siriya waɗanda suka kwace ikon wato wanda suka kwace ikon garin Afrin dake arewacin Siriya wanda yake sansanin Kurdawa. Dakarunmu a cikin Afrin za su zame musu babban matsala a cewar wani babban jami'in Siriya ɗan kabilar Kurdi Usman Sheikh Isa. Turkiya da kawayenta na Siriya sun daga tutocin su a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin bayan da aka rasa wani da zai ja da su daga mayakan Kurdawa na kungiyar PDU. Turkiya nawa kungiyar YPG kallon kamar wani bangare ce ta kungiyar Kurdawa ta KWP wacce ta dade tana yaki akan ganin an sami kasar Kurdawa ta daban mai cin gashin kanta da zata tare da wani bangare na Turkiya.
To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To zamu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda gwamnatin kasar ta yi bayanin dalilanta na rashin tafiya taron AU a Rwanda wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar bai daya da kuma abinda yasa take son tabi a hankali tare kuma da tuntuba kafin ta yanke shawara ta karshe game da batun. Umar Faruk Musa gare ka.
A wata takaitacciyar sanarwar da ma'aikatar hudu da kasashen waje ta Najeriya ta raba manema labaru bisa ga sanya hannun babban jami'inta wato Tope Elias Fatile, shugaba Muhammadu Buhari ya ce yana bukatar ƙarin lokaci domin yin tuntuɓa kafin a yi matsayi na ƙarshe da zai kai ga rattaba hannu ga wannan yarjejeniyar. Amma a fira da na yi da shi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki Malam Shu'abu Idris ya bayyana min cewa lallai da wallaki goro amiya.
Wannan matsayi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka ko kuma gwamnatinsa ta ɗauka ana ganin wani sabon abu ne saboda duk wanda ya san shugaban kasa Buhari musamman lokacin da ya zo a cikin mulkin soja bai taba amincewa da cewa wai kasashen Afirka ya kamata su yi cinikayya na bai daya ba. A kusan tunanin shi za a ce ya zo ɗaya ne da kaman nan shugaban kasan Amerika na yanzu wato Donald Trump wanda yake ganin ku rufe gidan ku tukun ku ginu kafin ku ce kun amince kowa da kowa ya zo ya kasuwanci da ku. Ana wata ne gaskiya wannan wani abu ne wanda za a iya cewa illa kuma wato bileke ne toshi bayan sallah.
To amma a yanzu tunda akwai kungiyar kwadago da kungiyar yan kasuwa ta kasa duk sun kyamaci a je a yi wannan sa hannu, ba ka ganin akwai bambanci da lokacin da yake soja?
To ai in ka ce wai dan saboda kungiyoyin ba su amince ba, to ai kungiyoyin suna faɗa ma gwamnatin Buhari kada ta yadda kasan Morocco ta shigo wannan haɗaɗɗen kungiyar nan ta yammacin Afirka wato ECOWAS.
Malam Shu'abu Idris kenan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi a Abuja. To amma a waje ɗaya Hamisu Muhammad editan ɓangaren tattalin arziki na Daily Trust da ake wallafa a Abuja ya bayyana min cewa lallai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi dabara mai kyau.
Ita dokar tana ba da dama ne in an sa hannu za ta ba da dama kowace ƙasa ta Afirka za ka iya shigar da kayanka ba tare da tsangwama ba, ba tare da wani haraji ba, za kuma ka iya kai ma ka kai wata ƙasar ka je ka saida. To ƴan kasuwan Najeriya abinda suke tunani shine saboda rahin muhimman kayi ayyuka na ƙasa wanda za su tallafa wa harkar masana'antu kamar wutar lantarki, titina da dai abubuwa da ya kamata sadarwa, za ka ga Najeriya kullun kayanta a baya yake in ka kwatanta su da kasashe irin su Ghana da su South Africa ko nan Benin.
Hamisu Muhammad kenan editan bangaren sha'anin tattalin arziki na Company Media Trust a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Nijar inda ganin yadda gwamnatin kasar ke yawan kashe kuɗi kan jinyar manyan kasar a kasashen ƙetare ta bullo da tsarin neman tantancewa daga babban asibitin ƙasa da ke Yamai kafin a fitar da duk wani babba jinya kasar waje. Sulaiman Barma gare ka.
Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idime Nasara ya yi min ƙarin bayani.
Kasan ana korayi kullum ana cewa magabata in ma ciwon kai gare ka sai horan shi, in ciwon ciki gare ka sai turai. Waɗanda sun ka zamanto duk shekara ana kashe ya da miliyar 10 wanda ake kai mutane ƙasar waje a yi musu magani. To shine bayan mun yi bayani bisa wannan an ka ɗauki wannan ƙuduri a nan gaba duk wani wanda baya da lahiya, in minister ne, in ɗan majalisar dokoki ne, kai ko wane ne dai sai ya biya wannan asibiti an yi bincike sai in ita kanta asibitin tace ba za ta iya mai magani ba lokacin nan ne za a hiddo kudi da cikin aljihun gwamnati a kai su kasar waje.
Masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi na'am da wannan mataki saboda a cewar su alama ce ta daidaita talaka da masu rigar mulki, to amma abin jira a gani gwamnati ta zartar da matakin a gani a ƙarsu. Damaji son Allah shine shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta KADED.
Ba ta girin-girin ba sai ta mai, tunda muna ganin ire-iren wannan abubuwan da yawa in an doka wani bi sai wuji-wuji sakwab, tunda akwai waɗanda ga dibin su duk abin da bai gyara su da su da iyalin su, to abu ne wanda in ma a dokance ne ba su yarda su jaddada shi. Maganar da ministan lahiya ya yi a tabbata da gwamnati zai doka matakin da wannan abin ya tabbata.
Tuni dai gwamnatin ta fara aiwatar da sauye-sauyen da za su ba da damar rufe dukkan wata ɓarauniyar hanyar fitar da marasa lafiya zuwa ƙetare. Sai dai wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun injiniya Rabi'u Alhaji Kane na gargadin ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma akan wasu muhimman matakai.
Yanda ake rantsar da shugaban kasa, ake rantsar da alƙalai, ya kamata su ma wa'annan malaman likitoci da za su wannan zama siyar su cewa da ya kamata a hidda ka, su ma su zo su yi rantsuwa za su hidi tsakani da Allah in ya kamata a hidda ka.
Sule Umbuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To gaida Suleiman, kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayoyi kan yadda ake biyan ƴan majalisar dokoki a Najeriya a matsayin salary ko allowance. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar za mu fara daga Kwara. Wake kan layi a Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba ina Sokoton Najeriya, mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Haji Bello,
gaskiya dangane da waɗannan makudan kuɗaɗe da aka ba ƴan majalisa, gaskiya bai dace ba. Sai idan muka dubi yau cikin halin tsakanin ƙasar nan take, ga ma'aikata suna ta tsuwa.
To mun gode da wannan,
amma ba a kyauta gaba ki yawa ma'aikata yawa kuma ana ɗiba waɗannan makudan kuɗi ana ba waɗannan ƴan majalisa, gaskiya bai dace ba. Ya kamata ma'aikata a ba su kuɗi a saka musu dukansu su waratar da iyalinsu, su warantar da iyalinsu da farin ciki. Bai kamata ba a ce ana ɗiba waɗannan makudan kuɗi ana ba ƴan majalisa.
To mun gode mai blouse, layin ka na ɗan tangarɗa amma an fahimce ka. To bari mu je mu Kwara. Wake kan layi a Kwara.
Daga Naija
to wake kan layi a Naija.
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim,
to a gaskiya wannan tafargaza da ake ƴan majalisu ke yi Najeriya tsakanin da Allah, abin ma duk inda ake yake wuce wuri ya wuce wuri. Don saboda ka duba ainihin malaman makaranta ma su ya kamata a ce an kyauta samun albashi don saboda ƴaƴanmu su samu karatu, amma haka duk ba a samu ba. Yanzu nan muna da mazaɓu sun kai guda biyar, amma aiki na naira 1,000 duk wannan majalisa da ke jihar Niger ba wanda ya zo tufai mana aiki na naira 1,000 babu shi.
Bayanin da suka yi shi ne akwai wasu wato na waya da za a ce da aka ɗora musu da in ba su da wannan kuɗin ba za su iya saukewa ba da dai sauransu. Ba ka ganin sai da aka zauna aka tantance aka san abin da ya kamata kafin aka yanke shawarar ba su wannan allowance ɗin?
To gaskiya mu wani majalisar nan gaba ɗaya ba mu san aikin da suke ba, don saboda a Najeriya nan babu wata jiha a Najeriya wadda za a ce wani ɗan majalisa zai bugun gaba da cewa yana kyautata ma ainihin mazaɓin shi, babu shi.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Kaduna garin Gwamna. Ake kala a Kaduna.
Ibrahim ka almasu, barka da dare.
Barka da warhaka mai rediyo.
Suna na Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
A gaishe ka.
To an zo wurin malam ka almasu. Gaskiya al'amari tsakani da Allah ɗan Najeriya sunan musori talakan Najeriya.
So saboda irin waɗannan makudan kuɗi da waɗannan mutane, kai tunani ko babu su suke babu albashi ake ba su ba. A'a, ƴan majalisar Najeriya su suna daɗawa kansu abin da suka ga dama su ɗauka ne. Ba dole ba ɗan talakar Najeriya su wahala a Najeriya ba. Muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya ko constitution na Najeriya da ya so ta majalisar dokoki ya maida ita guda ɗaya. Idan aka yi haka, to ina ganin za a samu ci gaba. Amma in dai ba haka ba, wani shugaban ƙasa da zai iya mutane ayyukan da ya kamata na kai guda ɗaya a Najeriya.
To, mun gode mai rido, bari mu je mu Lagos. Ke kalla a Lagos?
Hello? Ana magana da Haruna Umar ne.
To, Malam Haruna, muna jin ka.
Bisa wannan kuɗi da ake ba ƴan majalisu inda ƙasar nan take, inda mutane za ka je asibiti ka gansu suna neman kuɗin magani ko operation za a mata, wallahi tallahi suna kwance sun gagara ba su da kuɗin. Ya kamata a tausaya waɗannan abubuwa ɗin nan, gwamnati wannan kuɗi a tara shi a rinka ko investing, mutane suna samun ayyukan yi.
Abinda wasu ke cewa shine wani sa'in talaka shi ike sawa ɗan majalisa nemi wannan kuɗin, saboda akasari zaka ga anje an tari gidan ɗan majalisa an buga layi ana roƙonsa cewa matata ta haihu ko zan kai ɗana asibiti ko wani abu makamancin haka. In bai da wannan kuɗin sai kuma kaga an tsane shi, baka ganin shi ma aka ce in daddawa in ɓera waye, baka ganin shi ma talaka kamata a ce ya haƙura in yana son ɗan majalisa ya daina buƙatar kuɗi mai yawa haka?
Ko me tsari yake nema? Ai, bawa mutum ɗin shi yake kawo masa gobe ya koma. Amma mutum ya je ya same ka, ka nuna masa ya nemi sana'a yi, za ka taimaka masa, ko in yana sana'a ka taimaka masa. Ya kamata mutum ya san haka, amma bani wannan ai ba za ta kai mutum mafuta ba.
To, mun gode sosai da ra'ayin ka. Bari mu sake komawa Kaduna. Wake kalaye a Kaduna?
To, a Kalma shi Garba, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasani a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Haka ne, Murtala.
To, a bayan Kalma shi ka ga na farko mai yarin da kai. To, inda wata jam'iyya fa ta ba talaka kuɗin rago da kuɗin suna, ba wannan gwamnati ba. Hasali ma wannan gwamnati fa talaka ke sayar charge card ya taimaka ma wannan jam'iyya, ko kuwa waɗannan waɗe zaɓaɓɓu a wannan jam'iyya. Kaga mun kuɗin mu ma muka cire ba a taɓa yi ba a tarihin Najeriya, ba mu san dai da a can ba lokacin Sardauna. Muka sai ya kace charge card dan dai suna ba su da kuɗi.
Haji Murtala, ba maganar gwamnati ake ba, ana maganar
ƙasa shawara.
Yawwa.
Majalisar ne ya kamata a dinga ɗaukar ta kamar contract, inda zama a ji a rufe ta. Sharan da akwai zama a yi ciniki da su, yau nawa za su zauna a biya su kawai. Daga ranar suna tashi a rufe ta, ba sai kowa ya je kama sana'a yi. Fatan za a tashi lafiya.
So, Murtala, mun gode. To, bari mu je mu Nasarawa. Ke kalla a Nasarawa?
Suna magana da Malam Mamoda mai Daduma a Nasarawa, Karo Lokar Gama Nasarawa State.
To, muna jin ka, Malam Mamoda.
Abin da ya kamata idan wannan kuɗaɗen.
Ci gaba, Malam Mamoda.
Dan ke ba 'yan majalisa.
Hello, muna jin ka, Malam Mamoda. Layinka kamar akwai matsala.
Nake kuɗaɗen da ake ba 'yan majalisa wannan, ya kamata su tattausaya ma talakocin su din da ya musu aiki na inganci, wanda yake ko bayan sun tafi a ce wane ya yi muna a garin inda yake zaune mazaɓarsa. Shine shawara ta ɗin a cikin su din, wai ba laifi ba ne, amma garin ku inda aka zaɓe ka je can ka manta da duk mutanen garin ku gaba ɗaya, ba wani abu da kai, wani bohol ko wata makaranta ko wani abu dai, wani masallaci ne da ake wane muna lokacin da aka zaɓe
shi. Akwai masu cewa akwai wasu ƴan ayyuka haka ɗin nan da sukan yi wannan kuɗin, na ɗaya daga cikin abubuwan da suke samu su yi waɗannan ƴan aikace-aikace haka kawai, dai na kamar tukuici haka dai da sauransu, duk da ike su ba ɓangaren zartaswa ba ne ba.
Haka ne. To, amma duk da haka ɗin abin da zai yi.
To, mun gode layinka kuma dai da matsala. Bari mu je mu Kebbi. Wake kan layi a Kebbi?
Ibrahim Garba Almasi, barka da.
Barka da haka.
Kana magana da Alhaji Hassan da Nifandu mai titi a Doyekiti daga gunduman Lailaba a Rungun local government.
To,
Kebbi, Najeriya.
To, muna sauraron mai kifi.
To, gaskiya Ibrahim Kalmu shi Garba, sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, ina tabbatar maka da cewa ƴan majalisan nan kashin dankali suke muna.
To, me yasa ka ce haka?
Dan mutane. abinda zan ji aka to mu talakawa wadanda kauyawa da muka zabe su, ina tabbatar maka da cewa idan ma mutun ya kai kono ya je sallama musu wallahi ba su ita ba su ma san cewa kana ba su ko gaka su ba har su taimaka ma.
Amma sau da yawa zaka ga an buga layi an fito ana raba kuɗi dan majalisa ya ce a ba da kowa kaza kaza, baka taba ganin haka ba?
Wallahi ni ba taba gani ba illa yan majalisa idan aka labe su su bi kanana hukumomi kauyuka su gani lungu lungu sako sako su ga abubuwan da wahalan da kananan talakawa mu muke ciki.
To mun gode da ra'ayinka da kuma ra'ayin kowannenku da ibada gudunmawa a wannan shirin, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, tare da fatar kun yi hutun ƙarshen mako lafiya, kun fito daga cikinsa, muke tarbin ku ga shirin labaran wasanninmu na wannan Litinin. Kuma za mu fara da gaya muku cewa Cristiano Ronaldo yana ta ƙara nuna kuzari gane abin da ya yi jiya Lahadi lokacin da ya sa ƙwallaye har guda hudu a nasarar da ƙungiyarsa ta Real Madrid ta samu kan Girona, wanda suka ci lauci 6-3 a wasan La Liga da ake yi. Shi dai da Ronaldo, wanda kamar yadda muka sani sau biyar yana cin lambar girma ta Ballon d'Or, ya saka ƙwallaye guda 17 kenan a cikin wasanni 8 da yi a dukkan gasannin da yake yi, wanda wannan ya bashi jimillar ƙwallaye guda 22 da saka a cikin raga a cikin wannan kakar wasanni, mana uku kawai ke tsakanin shi da Lionel Messi. To da yake mun dauko maganar Messi, ya kamata mu ga muku cewa shi kansa ya fahimci wannan lokaci yana kore masa ne ya kokari ya ciwo kasarsa Argentina kofin duniya, wanda kuma yana ganin wannan na Russia da za a yi na wannan shekara watakila shi ne lokacinsa ko kuma damarsa ta karshe na ciwa ita Argentina wannan kofi da ta dade bata ci shi ba. Ita dai Argentina sau uku tana cin kofa America, amma ko kokarin da ta yi a shekarar 2014 ya ci tura na cin kofin duniya lokacin da ta sha kashi a hannun Jamus. Laban kasar Argentina da cin kofin duniya tun 1986, sai da yanzu tana dama a cikin gasar bana ta cin kofin duniya da za a yi a Russia, da yake yanzu haka an haɗa ta da ƙasashe irin su Iceland da Croatia da Nigeria a rukuninsu na Group D. Abu kalilin ya rage wa Muhammad Salah na ƙasar Misira dama na ya zo ya zama ɗan ƙwallon nahiyar Afirka da ya saka ƙwallaye mafi yawa a dukkan wasannin Premier League da ake yi yanzu nan. Ƙwallaye hudu da Muhammad Salah ya saka a wasan da suka yi ranar Asabar ɗin da ta wuce ya sa ya kusa ya zama ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Afirka mafi saka ƙwallaye a raga, wato ya kusa ya cimma Didier Drogba kenan. Tashar BBC ce take ba da rahoton cewa ƙwallaye hudu daga cikin ƙwallaye biyar da Liverpool suka saka a nasarar da suka samu kan Watford a wasan da suka yi a ranar Asabar ɗin nan shi ne ya sa yanzu yake da jimillar ƙwallaye 28 da ya saka a raga. Wannan nasarar da ya samu ta sa yanzu ƙwallo guda ɗaya tilau a harin ta rage ya samu ya cimma Didier Drogba na Chelsea, kuma ɗan ƙasar Cote d'Ivoire wanda yake da jimillar ƙwallaye 29 da ya saka a kakar wasanni ta shekarar 2009-10. Sannan kuma a wasan na shekarun jiya Asabar ɗin, wannan nasarar da shi Mohamed Salah ya samu ta sa ya zarce Emmanuel Adebayo na ƙasar Togo, wanda ya saka ƙwallaye 24 a kakar wasanni ta shekarar 2007-2008. To bari mu karkare da duba alan maki-maki na Premier League, inda har yanzu Manchester City ci take kan sahun gaba da maki 81, sai Manchester United na binta da maki 65, yayin da Liverpool ta zo ta uku da maki 63, Spurs mai maki 61 da Chelsea mai maki 56 da kuma Arsenal mai maki 48 su ne suka zo na hudu da na biyar da kuma na shida. Jama'a, abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan, mun ba ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin tsaron Amurka James Mattis ya ce bai ga wani canji a fasahun yaƙi na sojan ƙasar Rasha ba bayan furucin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi kwanan nan, inda ya bayyana cewa Rasha ta ƙirƙiro wasu sabbin makaman kawo wa Amurka hari. A matsayinsa na sakataren harkokin tsaro, ya ce aikinsa shi ne ya gudanar da nazari akan dabarun yaƙi na ƙasashen duniya kuma ya tabbatar da cewa babu wani canji game da wata kwarewa ta sojan Russia a bayanin da Putin ya yi. Tsarin makaman da shugaban Russia ya yi magana a kansu abu ne da za a ɗau shekaru kafin a kai ga a ƙera su. Kuma ma, a cewar sakataren, bai ga alamar za su canza wani abu a daidaituwar ƙarfin sojin ƙasashen biyu na Russia da Amurka ba. Maganar waɗannan sabbin makaman ba sa da wani tasiri a gefenmu na canza matsayinmu, in ji sakataren tsaro Mattis. Ya ƙara da cewa soke taron zaman tattaunawar kan dabarun kawo zaman lafiya ya nuna cewa Russia tana wasa da muradunta masu fa’ida a gunta. Da ya juya kan maganar Syria kuma, Mattis ya lura cewa Russia ta rattaba hannu kan ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tsagaita wuta a Homs, Aleppo da gabashin Ghouta. Abokansu gwamnatin Assad na ci gaba da kai harin bama-bamai a Syria. Suna tafa tattakar jama'a, wani lokacin ma suna auna asibitoci. Abin kamar ba sa iyawa ko kuma suna aika abubuwa da suka karya doka ko kuma duka biyun. Sakataren ya gaya manema labarai cewa yana sane da rahotannin da ake bayarwa akan cewa ana kai hare-haren gas na chlorine da na bama-bamai a Syria. Kusan kamar ciwo ne ganin yadda abubuwa ke maimaita kansu kamar yadda muka gani a da. Misali a Aleppo kuma kafin nan a Homs, a cewar sakataren. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi aiki da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin an kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a Syria. Amma sai Syria, ƙawar Russia, nan take ta shiga sabawa yarjejeniyar, a cewar Mattis. Duk da haka, muna aiki ta hanyar diflomasiyya. Amurka na ci gaba da aiki, kuma ba za mu daina ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutawa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Fiye da mutane 1,000 ne suka yi tattakin jerin gwano daga unguwannin talakawa zuwa tsakiyar birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil a jiya Lahadi don gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin kisan wata mace 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama Maria Franco. Masu shirya zanga-zangar sun yi amfani da na'urorin ɗaukaka aman sauti, suna cewa muryata ba za ta yi shiru ba a lokacin da zanga-zangar ta kai har kan babban layin garin. Wani mataki da ƙasar Philippines ta ɗauka wannan watan na janyewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ya janyo zargin cewa kusoshin gwamnatin ƙasar na ƙoƙarin daƙile gallazawar da aka ce shugaban ƙasar na yi da sunan yaƙi da masu safara da mugayen ƙwayoyi. Kurdawan ƙasar Siriya na barazanar soma kai sababbin hare-hare akan dakarun Turkiya da ƙawayensu na Siriya waɗanda suka ƙwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda yake sansanin Kurdawa. Turkiya da ƙawayenta na Siriya sun ɗaga tutocinsu a tsakiyar Afrin a safiyar jiya Lahadi, inda suka bayyana cewa suna da cikakken iko da garin. Wani babban lauya a fadar shugaban Amurka ta White House ya ce shugaba Donald Trump baya da niyyar koran babban jigon gudanar da binciken na Robert Mueller daga aikinsa.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsa ɗan mai soro wadda ta karanta labarai, da Julie Leather Creation wacce ta haɗa mana sauti, da injiniyanmu Suleiman Altarwali. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai goben.